Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira United for Ukraine, wato haɗa kai don tallafawa Ukraine. Sama da 'yan ƙasar 113 ne suka yi ƙaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi ƙaura take a nan Amurka? Batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar da wasunku suka ji a farkon shirin, tun bayan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani shiri a watan Afrilun bara wanda ake kira United for Ukraine, wato haɗa kai don tallafa Ukraine wacce Russia ta mamaya da yaƙi. Sama da 'yan ƙasar ta Ukraine 113 ne suka yi ƙaura zuwa Amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Homeland Security. Maria Goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a ƙaramar hukumar Alexandria da ke jihar Virginia. Gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin Amurka ta sama musu. A cewar Goncharova, koyon harshen Ingilishi ya taimakawa rayuwarta ta yau da kullun a Amurka, kuma duk da cewa ta buro mijinta a can Ukraine, sana'a hankali tana samun natsuwa a nan.
Dokumenti,
da muka iso Amurka, an yi mana takardu da dama. An sama mana lambar ɗan ƙasa ta musamman. Na saka yara a makaranta, duk mun yi hakan ne cikin 'yan watannin da suka gabata. Amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa. Muna sabawa a hankali har yara na ma sun fara zuwa makaranta. To duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman Amurka, Goncharova ta ce suna matukar kewar ƙasarsu ta Ukraine. Goncharova wacce ƙwararriya ce a fannin aikin tausar jiki da 'ya'yanta suna zaune ne a birnin Nova Kakova da ke yankin Kherson a Ukraine kafin Russia ta mamaye ƙasarsu da yaƙi. Mark mai shekaru 7 na ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yaƙin na Ukraine ya ɓarke ba. Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine. Amma kawai sai muka ji yaƙi ya ɓarke. Mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci, ni ban ji komai ba. Da na tashi sai na ga an shirya akwatuna. Na ɗauka za mu je wani wuri ne, amma sai mahaifiyata ta ce min yaƙi aka fara. Stefan mai shekaru 13 shi ne ɗan Goncharova na farko, shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yaƙin ya ɓarke ba. Stefan ya ce kwatsam sai na ji mahaifiyata tana ta ihu, ku tashi ku tashi. Na ɗauka za mu tafiya ne. Na kuma ɗauka tafiya ce ta albishir, amma sai na fahimci cewa yaƙi ake yi. Har zuwa wannan rana mai kamar ta yau Goncharova ba ta samu lasisinta na buɗe shagon yin tausa ba. Halin da ake ciki mijinta na can a ƙasar ta Ukraine yana aikin tukin babban mota, yana kuma aiko musu da kuɗaɗe kamar yadda ta ce. A cewarta ba ta da niyyar komawa Ukraine ko da yaƙin ya tsaya, amma babban burinta shi ne ta ga ƙasarta ta yi galaba a wannan yaƙi, don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake buɗe sabon rayuwa a nan Amurka. Kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. To masu saurare, da aka makawo ƙarshen shirin namu na Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Karina Bafarziyan da ta haɗa asalin rahoton, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, a yi hutun ƙarshen mako lafiya.